sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Bansan lairo barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Baba Yako makeri ne tare da Murtala Faruku Sanyin na da sauran abokan aiki muke kawo muku shirinmu na wannan lokacin na yau Alhamis 24 ga watan Satumbar shekarar 2020. Kafin ku ji abinda muke tafi da shi ga Murtala da kanan labarai.
Kasar Saudi Arabia ta bayyana goyon baya ga shirin zaman lafiya a gabas ta tsakiya ta hanyar daidaita dangantaka da Isra'ila, amma kuma ta ce wajibi ne a mutunta wanzuwar kasar Palestine. A yayin da kwararru a kasar Sudan ta Kudu suka shawarci gwamnati da ta fito da sabon tsarin tattalin arziki da zai daidaita farashin canjin kudaden waje, wani sabon rahoton Majalisar Dinkin Duniya ya ce cin hanci ne babbar matsalar kasar. Burtaniya ta kasance kasa ta baya-bayan nan a nahiyar Turai da ta kagaba dokokin takaitar zirga-zirga biyu bayan karin yawan kamuwa da cutar coronavirus.
Kanan labaran duniya kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa yayin da wasu suke yada sunaye na wasu manya a masarautar zazzaucewa, a cikinsu ne gwamnati zai zabo sabon sarki. Ɗaya daga cikin masu zaben sarki a masarautar zazzaucewa ya yi.
Kuna sane da wannan sunaye da aka fito da su?
Ba mu sani ba.
Sun tura naku gurin gwamna?
Tukuna. Idan muka yi haƙuri na 'yan kwana kaɗan, mu ga wanda Allah zai bamu.
Alamuna cewa mutane sun kagara, kamar yaushe za a sare daga nan?
Wallahi ban sani ba.
Har yau dai ana kai komo akan dokan nan da za ta baiwa gwamnatin tarayya damar mallakar albarkatun ruwa a Najeriya, wacce majalisar dattawa take amincewa da ita bayan majalisar wakilai ta takwas ta tabbatar da wannan dokar. To ko me ƴan kasar ke faɗi?
Ai mu ba ma zancen mallaka muke yi ba, su wadatar da ruwan mana. Idan akwai ruwa a wurin mutane, ina ruwan mu da wani su mallaki duk abin da za su mallaka. Amma kaman birnin Kano unguwar da nake misali Hutoro, yau rabon mu da ruwa tun kabiri ga yana da wata uku a gwamnati.
Bayan haka kungiyoyin kwadugo a Najeriya sun yi barazanar fara yajin aiki na gama gari a ranar 28 ga wannan watan Satumba sakamakon gazawar gwamnati na janye matakin cire tallafi. Alheri Grace Abdu kuma na tafi da shirinta na domin iyali, amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
To jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Basarakin kasar Saudi Arabia ya bayyana goyon bayansa ga shirin zaman lafiya a gabas ta tsakiya a babban taron zaurin Majalisar Dinkin Duniya a jiya Laraba. To amma bai bayyana ko Riyadh za ta bi sahun haɗaɗɗiyar daular Larabawa wajen daidaita dangantakar ta da Isra'ila ba. Sarki Salman bin Abdulaziz ya faɗa a taron da ake gudanarwa ta yanar gizo cewa samar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya shine babban zaɓinmu. Za mu iya yin komai domin aiki tare wajen cimma wannan manufar ta kyautata al'amura, ta yadda zaman lafiya, kwanciyar hankali da zama tare za su wanzuwa tsakanin jama'ar yankin. Jama'ar yankin da ya sun haɗa da 'yan ƙasar Isra'ila, waɗanda 'yan ƙasar Saudiya ba sa mu'amala da su. A makon da ya gabata, shugaban Amurka Donald Trump ya yi hasashe bayan rattaba hannu a kan yarjejeniyar Abraham wadda za ta daidaita dangantaka tsakanin Isra'ila da daular Larabawa da Bahrain, cewa Riyadh za ta bi sahu a lokacin da ya dace. To sai dai a kalaman nasa a wajen taron na Majalisar Dinkin Duniya, Sarki Salman ya jaddada daɗaɗɗiyar matsayar Saudiya na goyon bayan sulhu tsakanin ƙasashe biyu na Isra'ila da Falasɗinu, tare da tabbatar da birnin Kudus a zaman babban birnin Falasɗinu mai 'yancin kanta. Haka kuma ya bayyana goyon bayan shirin zaman lafiya na ƙasashen Larabawa na shekara ta 2002 wanda ya yi tanadin tabbatar da ƙasar Falasɗinu a zaman sharaɗin daidaita dangantaka da Isra'ila. A yayin da kwararru a kasar Sudan ta Kudu suka shawarci gwamnati da ta fito da sabon tsarin tattalin arziki da kasashen da suka ci gaba suka yi amfani da shi wajen daidaita farashin canjin kudaden waje a kasuwannin bayan fage, wani sabon rahoton kwamitin Majalisar Dinkin Duniya ya ce babbar matsalar kasar ta Sudan ta Kudu ita ce cin hanci da ya yi katutu a cikin gwamnati. Wani masani tattalin arziki kuma shugaban jami'ar kimiyya da fasaha ta Dr. John Garang da ke Bo, Professor Abraham Matosh, ya ce kamata ya yi kasar ta Sudan ta Kudu ta koma kan tsarin tattalin arziki na samar da ci gaba, wanda a ƙarƙashinsa gwamnati za ta iya ƙayyade farashin canji na kasuwannin bayan fage, kazalika da kuma kula da shiga da fitar kuɗaɗen waje. Tsarin tattalin arziki na ci gaban ƙasa ya yi tanadin shigar gwamnati sosai da kuma faɗaɗa ƙayyade farashi da yanayin kasuwanni. To sai dai wani sabon rahoton hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar ta Sudan ta Kudu ya ceceki jami'an gwamnatin ƙasar da muƙarrabansu akan kasara tattalin arzikin ƙasar, yana mai cewa ana tafiyar da ƙasar ne bisa wani mummunan tsari da ke da manufar azurta 'yan boko 'yan siyasa da ke ci da gumin miliyoyin jama'a da suka daɗe cikin ukuba, tashi hankali da musgunawa. A cewar shugabar hukumar Yasmin Suka, wawure dukiyar gwamnati ba yaƙi kaɗai yake ƙara uzurawa ba, haka ma shi ne babban gimshiƙin tashin rikici da rashin zaman lafiya. Birtaniya ta kasance ƙasa ta baya-bayan nan ta nahiyar Turai da ta ƙaƙaba dokokin taƙaita zirga-zirgar jama'a a jiya Laraba, biyo bayan ƙarin yawan kamuwa da cutar coronavirus. Adadin kamuwa da cutar yana ninninkawa a kowane mako, a yayin da babban jami'in lafiya ya yi gargaɗin samun ƙarin sababbin kamuwa da cutar har 50,000 a kowace rana idan al'amura ba su sauya ba. Ƙasar Birtaniya ce ta sami adadin waɗanda suka mutu sakamakon cutar coronavirus mafi yawa a nahiyar Turai, inda aka sami fiye da waɗanda suka mutu 41,000. A ƙarƙashin sababbin dokokin, an tilastawa gidajen shan barasa da na cin abinci rufewa daga ƙarfe 10 na dare, haka kuma ana ƙarfafawa jama'a da su yi aiki daga gida. A wani jawabi da ya yi ta gidan talabijin, Prime Minister Boris Johnson ya ɗora wani sashi na alhakin wannan yanayi akan jama'a.
While the vast majority have complied with the rules, there have been too many.
Yace a yayin da mafi akasarin jama'a suka yi biyayya ga dokokin da aka gindaya, akwai wasu da yawa da suka saba wa dokokin, wanda ya bada babbar dama ga wannan cuta ta kutso kai ba tare da an ganta ba. Kwayar cutar ta soma ƙara yaduwa ta hanyoyi masu yawa. A watan Agusta, gwamnati ta yi kokarin sassauta dokar fitowar jama'a domin sayen kayayyaki, inda ta riƙa biyan rabin kuɗin abinci da suke saya a gidajen cin abinci, kanu kuma ta ƙarfafawa ma'aikata da su koma ofishinsu. Mutane da dama sun shiga ruɗani a kan saƙon sauyin.
To, kafin Murtala ya sake dawowa da wasu ƙarin labarai, a yayin da al'umma ke jiran jin sunan sabon sarkin Zazzau, gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad El Rufai ya bayyana irin mutumin da ya kamata ya maye gurbin marigayi mai martaba sarkin Zazzau, Alhaji Shehu Idris, gwamnan wanda yake jawabi a wajen addu'ar uku da aka yi a fadar sarkin Zazzau. Ya ce marigayi mai martaba sarkin Zazzau ya daɗe yana haskawa gwamnatin Kaduna hanya. Ga dai jawaban nasa a cikin wannan rahoto da Isa Lawal Ikara ya aiko mana.
Allah ya mana zaɓin sarki da zai gaje shi na alheri, wanda zai yi ayyuka irin nashi, wanda zai gargaɗe mu, wanda zai gaya mana gaskiya kamar yadda mai martaba Alhaji Shehu Idris ya mana. Domin duk lokacin da muke da matsala ko wani abu da yake damun mu, idan muka kira mai martaba sarki ko ta waya ko muka zo muka ganshi, yana haskaka mana yadda za mu yi, domin ya yi aiki da gwamnoni tun daga Abba Kyari har zuwa yau. Gwamnoni 20 ba abin da bai gani ba, ba abin da ba zai iya ba da shawara ba. Allah ya ji kan sarki.
Shi ma tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya nuna gudunmuwar da marigayi sarkin Zazzau Alhaji Shehu Idris zai bashi a lokacin yana shugaban ƙasa.
Ma Shehu Idris sarkin sasauni, amma ba sarkin sasauni ba, aboki na ne. Lokaci wanda ina Abuja ko wani abu, ina so advice, encouragement, so ibani advise me shall adura nami rajish ala fasti al-jamma.
Manya-manyan baki daga ɓangarori daban-daban na Najeriya da suka hada da shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya Kayode Fahimi na jihar Ekiti da shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya Simon Bako Lalon na jihar Plateau da shugaban kungiyar gwamnonin arewa ta tsakiya Abubakar Sani Bello na jihar Niger da kuma gwamnan jihar Jigawa Muhammad Badar Abubakar sun yi jawabai a wurin wannan taro. Kuma gwamnan jihar Niger ne ya fara jawabi cikin Hausa.
Hakika an yi rashi kwarai da gaske, domin ina yi tunawa ko shekara guda ba a yi ba ko kusan shekara ɗaya da na zo nan, akwai shawarwari musamman da ya bani a matsayin uba, wanda kuma na yi wasu da cikin shawarwarin nan kuma na ga amfaninsu. Saboda haka ba abin da za mu yi mashi illa mu yi ta mashi addu'a.
Shi kuwa gwamna Muhammad Barra Abubakar na jihar Jigawa tuna baya yi.
Mu tun muna yara ɗalibai a Ibiyu Zaria, nan ya zama mana wurin kawo kuka, nan ya zama mana wurin share hawaye. Tun wancan lokaci in ta gagara ta cushe, wajen sarki zaka yo, kuma ba a kyamarka ko daga ina ka fito.
Duk da yaya ta sunayen wasu manyan masarautar Zazzau da ake a kafafen yaɗa labaru na zamani a matsayin waɗanda aka ce a ciki gwamna zai zabo sabon sarkin Zazzau, ɗaya daga cikin masu zaben sarki a masarautar ta Zazzau kuma limamin Zazzau Malam Dalatu Kasim Imam ya ce tukuna.
Don Allah ya zaba mana nan gaba, Allah ya sa yana tattare da alheri, ya ba mu mai hakuri wanda zai ci gaba da haɗa kawunan mutane.
Kuna sane da wannan sunaye da aka fito da su?
Ba mu sani ba.
Kun tura naku gurin gwamna?
Tukuna. Idan muka yi hakuri na ɗan kwana kaɗan, mu ga wanda Allah zai ba mu.
Alamu na cewa mutane sun kagara, kamar yaushe za a sare da ganin?
Wallahi ban sani ba.
Isa Lol Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Murtala ɗauke da sauran labaran duniya.
Gobarar daji a Oregon ta fara lafawa a yayin da 'yan kwana-kwana ke ci gaba da kokarin dakile harsunan wuta. To amma har yanzu jama'ar Oregon suna fuskantar dogon lokacin farfaɗowa daga asarar da gobarar ta janyo, a cewar gwamnan jihar Kate Brown a jiya Laraba. Jami'ai na fatan cewa ruwan sama da ake sa ran zai sauka a kwanaki uku masu zuwa zai taimaka wajen kashe sauran manyan harsunan wuta da suka rage a Oregon. Mutane tara suka rasa rayukansu sanadiyar gobarar, yayin da har yanzu ba san inda wasu mutane biyar suke ba. Gobarar ta kone akalla kilomita 1,500 a Oregon. Jami'ai sun ce kafin wannan shekara kimanin rabin haka ne ke konewa a kowace shekara a Oregon a cikin shekaru 10 da suka gabata. Doug Grave, shugaban hukumar kare gobara a ma'aikatar kula da gandun daji, ya bada sanarwar cewa an kashe kuɗi har $78 million kan gobarar dajin kawo yanzu, kuma zai iya kaiwa $100 million ya zuwa ƙarshen kaka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, wata dokar ruwa da gwamnatin tarayya ke so ta kafa wacce za ta ba da damar ikon mallakar albarkatun ruwa a kasar ta sake kunno kai a majalisar dokoki ta tara, bayan majalisa ta takwas ta gagara kammala aiki a kanta domin bujirewa dokar da masu ruwa da tsaki suka yi. Majalisa ta takwas ta tabbatar da wannan doka a shekarar 2017, amma aka samu tarjiya a majalisar dattawa wanda ya sa gwamnati ta dawo da dokar ga majalisa ta tara. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na dauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ta hada mana.
Wani abu da ya dauki hankali shine a dokokin gudanarwa ta majalisar ba a yin zaman sauraron ba a sai akan wani kudurin doka sau biyu. Na tambaye daya cikin ƴaƴan majalisar wakilai kuma shugaban kwamitin da ke kula da harkokin ruwa, Sada Soli Jibiya, ko menene alfanun wannan dokar da yasa aka sake dawowa da ita? Da amsar da ya bani,
muhimmancin ta shine babu inda yake a duniya da gwamnati ko gwamnatin jiha ko gwamnatin karamar hukuma ko gwamnatin tarayya ba za ta iya sa ido akan albarkatun ruwa ba. Albarkatun ruwa wani abu ne wanda yake dun na jama'a, akwai na gwamnatin tarayya, akwai na jiha, akwai na local government. Babu inda gwamnatin tarayya ta ce a cikin wannan doka za ta dauki albarkatun ruwa na jiha ta yi masa doka, babu.
Yaya masu ruwa da tsaki irin su kungiyar kwadago ke kallon wannan dokar? Comrade Nasiru Kabir shine mataimakin sakatare a kungiyar kwadago ta kasa.
Kamar yadda muka sha faɗa, gwamnati akwai hanyoyin da za ta samu kuɗi ba sai ta yi la'akari da irin waɗannan hanyoyi ba. Wannan wato hanya ne ko ince wani sabon salo ne na gallaza wato shi talakan Najeriya. Ita kanta gwamnati aikin ta ne kuma haƙƙin ta ne ta samo wa 'yan Najeriya duk waɗannan abubuwa na more rayuwa.
Daya cikin 'yan ƙasa masu sa ido a harkokin gudanarwa da mulki, Comrade Isa Tijjani, ya yi nazari akan wannan batu.
Ai mu ba ma zancen mallaka muke yi ba, su wadatar da ruwan mana. Idan akwai ruwa a wurin mutane ina ruwan mu da wani su mallaki duk abin da za su mallaka. Amma kaman birnin Kano unguwar da nake misali Hotoro, rabon mu da ruwa tun Kabiru ga yana da wata uku a gwamnati, kuma a ce wai sai an mallake ni akan ruwan mato saura an mallakan numfashi.
Amma gwamnatin tarayya a tabakin ministan watsa labarai Lai Muhammad ya ce babu gudu babu ja da baya. Abin jira a gani shine yadda za ta kaya idan majalisar dokokin kasa ta dawo aiki a wannan mako mai zuwa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Madina Dauda. Tun bayan cire tallafin man fetur da kari akan farashin wutar lantarki da ake ci gaba da kai ruwa rana tsakanin kungiyoyin kwadagon Nigeria, dan kasar da kuma gwamnati, inda aka yi tattaunawa akan janye matakin domin rage radadin da marasa karfi ke ji. Sai dai hakan bai cimma ruwa ba, kuma gamayyar kungiyoyin kwadagon kasar sun yi barazanan fara yajin aiki na gama gari a ranar 28 ga wannan watan Satumba sakamakon gazawar gwamnati na janye matakin cire tallafin. Mataimakin sakataren kungiyar kwadagon Najeriya ta NLC, Comrade Nasiru Kabir, ya mana karin bayani a wannan rahoto da Halima Abdulra'uf ta aiko mana.
Mun sha zama da gwamnatin tarayya akan abubuwa da yawa, ba ma wannan kadai ba, in fa abin da ya shafi shi kanshi wato matsanancin halin da ma'aikatan Najeriya suke ciki da kuma talakawan Najeriya, wanda washi wannan minista na kwadago koke-koken mu suna da yawa da abin da ya shafi ta kanta kungiya. A wannan da gaske ne mun zazzauna, amma ba mu kaima wato cimma nasaran abubuwan da muke tattauna akai ba. Ga tsammuna cikin wannan tattaunawa, sai muka waye gari gwamnatin tarayya ta janye wato wannan tallafi karin kudin wutar lantarki. A da farko maganan janye wato shi wannan tallafi, abin da ya ba mu mamaki shine mu ba mu sani ba ko tallafin nan aihuwa yake, saboda wannan gwamnati da ta shigo ta cire tallafin nan kusan su uku na jin zuwa su hudu. Kullun in za a kare a Najeriya sai a ce ai za a janye tallafi. To tallafin nan mu ba mu san yaya ake ba, ba mu san kuma waye suke ci ba. Magana ta gaskiya shine gwamnatin za ta yi kari ta fito ta ga al'umman Najeriya a kira taro, abinda muke cewa public hearing, wato a ji ra'ayoyin yan Najeriya.
Mataimakin sakataren kungiyar kwadagon Najeriya ta NLC, Comrade Nasir Kabir kenan da karin haske akan matakin da suka dauka na fara yajin aikin gama gari fadin kasar sakamakon kunci da talakawa suka shiga bisa kari a farashin man fetur da wutar lantarki. Da makatan tabi mataimakin shugaban kasa na musamman akan sha'anin yada labarai Malam Garba Shehu yayi bayani akan lamarin da haka.
Abin da ya faru, gwamnati yanzu aka gama taro, gwamnati ta zauna akan takarda da suka rubuto a dauko shugabannin mu ministoci, shugaban sassan gwamnati muhimmai a dau matsaya guda daya akan takardar da kwadago suka yi. Ko Alhamis za a zauna da su, gwamnati za ta ce ga matsayin da muka dauka akan da kuka ba mu. Tun janye tallafi ai dole ne ta sa gwamnati ta janye tallafi, saboda tana fuskantar matsalar tattalin arziki yanzu da nake muke magana, saboda karyar arziki da aka samu saboda annobar corona, wanda ba Najeriya kadai abu ne, duk duniya, America mutum miliyan 50 sun rasa aikinsu, wannan kashi shida ne muka rasa.
Idan ba a manta ba, gwamnatin tarayya da kungiyoyin kwadago sun gana kimanin makonni biyu da suka gabata, amma ba a cimma matsaya ba, saboda gwamnati bata amince za ta janye karin kudin ba ko kuma ba wa mutane tallafi musamman ma'aikata. Abin jira a gani shine yadda ganawa tsakanin bangarorin biyu zai wakana. Halima Abdulra'uf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulra'uf, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Gaban sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, ba roki ka don ka hui ba.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Tunda aka fara fuskantar karuwar fyaɗe a Najeriya, kungiyoyin kare haƙƙoƙin bil'adama da kuma ɗaiɗaikun jama'a da dama suka shawarta sake salo da kuma hukumci mai tsanani da zai zama ishara ga masu aikata wannan laifi, kama daga hukumcin kisa zuwa dandaka. To gwamnatin jihar Kaduna ta shiga gaba a ɗaukar wannan mataki, inda ta kafa dokar dandake wanda aka samu da wannan laifin. Abin da shirin domin iyali zai nadarta kenan a yau, inda za mu fara da jin ta bakin hukumomin jihar Kaduna. A cikin hirarsu da wakilinmu Isa Lawal Ikara, kwamishinar ma'aikatar harkokin mata ta jihar Hajiya Hafsat Muhammad Baba ta bayyana yadda suke kallon wannan doka.
Mun kalli wannan doka da idon basira na farko, na biyu kuma mun kalli doka wadda jama'a sun bada gudunmuwa, bada ra'ayinsu ga abun da suke so, saboda irin tsananin yanda aka ga magana fyaɗe ta yi yawa a cikin jihar Kaduna, ballantana lokacin da aka yi wannan COVID-19 lockdown dinnan. to saboda haka mu mun ji dadi kwarai da gaske kuma muna fata cewa wannan doka yanda aka saka mata hannu mun tabbatar cewa idan duk wanda aka kama a jihar Kaduna yayi irin wannan har aka kai shi gaban shari'a aka yi bincike aka same shi da laifin yin wannan fadi din na tabbatar maka su kansu kotu za su yi adalci mu wanda aka yi ma wannan fadi din su ba da umarnin ai wannan dandaka din
ana fargabar na cewa wani lokacin ba doka ba aiki da ita wani shiri kuka yi wajen tinkarar wannan kalubale
to shirin da muka yi shine mu tabbatar cewa duk wani wanda yake da hannu a cikin aiki bisa kan wannan doka na farko dai kaman aka kama kaga dole jami'an tsaro su ne masu tsarewa sannan kuma jami'an tsaro su ne ke da haƙƙin bincike sannan mu kuma anan akwai ma'aikatar da take da haƙƙi na tabbatar da cewa an yi binciken lafiya tunda akwai sac centers da aka bude guda hudu to wannan kuma haƙƙin su ne su duba wanda aka yi mafaɗi din nan su ga irin damage da aka yi da kuma ko an dauki wani ciwo ko ba a dauka ba a bada magunguna da sauransu mu anan ma'aikatan mu na walwala dole mu tabbatar cewa wanda aka yi mafaɗi din nan ya samu walwala kuma an bi sawun duk abin da ya kamata daki daki tun daga kan bincike din har zuwa kan wannan maganan magani sannan ga ma'aikatar shari'a ita kanta ma'aikatar shari'a ita take da lauyoyi wanda koda mutum bai da galihu ba zai iya daukan lauya ba to wannan ma'aikata ita za ta baka lauya kyauta wanda zai tsare haƙƙi wannan wanda aka zalunta so yanzu haka muna da lauya wanda aka turo mana wannan ma'aikata ta mu ta human services wanda duk wani abin da ya faru shi ma yana bin sawu saboda ya tabbatar cewa inda ya kamata a kai da wani advice da za a bayar da wani menene to an fitar da shi sannan sai kuma ga kotuna domin in aka je kotu kaga shine na ƙarshe kenan domin alƙalai su kuma su za su zauna su duba su gani da shedun da za a kawo tun daga kan takardar asibiti da kuma in akwai shedu na mutane da sauransu a dauki irin wa'annan sannan su kuma su zartar da hukunci to kuma akwai gidan yari domin ko da an je in aka tsare mutum in ana zuwa kotu mun tabbatar cewa kotu ta kance a aje mutumin nan a gidan yari sai in wani lokacin shigowa kotu yayi sannan a kawo shi to kaga duk kowa da kowa yana da gudunmuwar da zai bayar a cikin irin wannan dukkan mu haƙƙi ne akan mu ma duk wani wanda aka zalunta haƙƙin gwamnati ne ta tsare mishi haƙƙin shi shi ma kanshi wanda ya zalunci din yakan kawo lauyoyin shi su ma yana neman yanda za a kare shi da sauransu so saboda haka mu wannan doka ta zo mana akan gaba kuma in Allah ya yarda jihar Kaduna gwamnatin jihar Kaduna za ta yi amfani da wannan doka domin fitar mu da waɗanda aka zalunta haƙƙin su
an ce kun sha wuya ko a baya lokacin dan shekaru ne kawai wajen an je lauyoyi waɗanda suke laifin nan sukan zo da lauyoyi masu ƙarfi a dinga daukan abin har a gaji to bari kuma yanzu wannan doka ana ganin tayi tsauri ba kowa ne zai ga an tafi shi kotu ya gaza dauko lauya mai ƙarfi ba dan ya san zai iya samu lahani ya kuke ganin wannan kalubalen
eh to ya zama kalubale amma kuma ka san su kansu lauyoyi din su ma hanyar cin abincin su kenan amma kuma ina tabbatar maka cewa yawancin lauyoyi masu kama na tarnaƙi su ne lauyoyi masu zaman kansu saboda haka dan saboda shine aikin su irin charge and bill din nan shine aikin su ta hanyar ne suke samu su ci abinci da sauransu amma mu ma muna da lauyoyi masu ƙarfi wanda gwamnati ta dauka wanda kuma take biya kuma suke tabbatar da cewa za su tsaya tsayin daka su tabbatar cewa an yi abin da ya kamata an fitar mu da mai haƙƙin shi domin ba zai yi a ce kaman yara ƴan watanni ba ko ƴan shekaru kadan a ce ana lalata su sannan a ce kuma ai ko ba komai ma su kansu lauyoyin ba za su so ma ƴaƴansu haka nan ba so muna fatan cewa duk wani wanda aka gani cewa yayi ma ƴaƴa irin wannan to Allah da Annabi a bari a fitar mu da ƴaƴan nan haƙƙin su
wannan sako zaki aiki wa iyaye da kuma yaran da ake yawan samu da ana ganin kamar su ma bangaren suna ba da gudunmuwa imma dai na tarbiyyar da har ake yin abun da kuma yadda suke sanyi in an samu tafiya irin gaban hukuma
to ni na ji daɗin wannan tambaya domin ni kullun abin da nake faɗi wallahi ina gaya maka cewa ina ba iyaye laifi saboda me saboda jariri da yadda bata iya tafiya ba ko kuma wadda ta iya tafiya ko kuma ƴar karamar yarinya da bata san ciwon kanta ba ko a daura mata talla ko kuma a aike ta wani shago da daddare ko da safe ko kuma a ce je kiki je ki yi wasa a waje wannan fiyadin fa bai bar maza ba bai bar mata ba a kalkalman da muke samu wallahi ina tabbatar maka cewa alkalman suna tashi a koda wani lokaci saboda me ni na san cewa na farko sakacin iyaye domin titi ba zai maka tarbiyyar yara ba. Tarbiyya tana kan iyaye, haƙƙin karewa yana kan iyaye tun kafin ma a kai ga gwamnati. To iyaye su ne na farko na ya kamata su kare kuma su kula da ƴaƴansu. Na fata cewa iyaye muna jawo hankalinsu su ƙara kula da ƴaƴansu, amma mu kuma a matsayin mu na gwamnati, in Allah ya yarda, mu kuma za mu yi abin da ya kamata. Kuma muna fata kuma ƴan jarida za ku dinga bin mu, kuna tuntuɓar mu mi ina ake. Domin wani lokaci idan ba ku tuntuɓe mu din ba, sai kaga wani abin ya zo ya kwaranye ya wuce. Amma idan kuna tuntuɓa, sai kaga mu ma mun baida azama domin mu faɗa ma jama'a cewa ga inda aka kwana a cikin waɗansu shari'o'in da muke bibiya.
A nashi bayanin, lauya mai zaman kansa kuma mai bibiya kan lamura El Zubairu Abubakar ya bayyana matsalolin da yake gani za su iya zama kazangaren bakin tulu dangane da wannan yunkuri.
Matsalolinmu yawanci ba dokokin ba ne, don Najeriya yanzu cike take da dokoki. Dokokin ma da 'yan majalisun suke yi na jihohi da na tarayya, dokoki ne waɗanda dama suna nan, duk da cewar tanade-tanadensu ya bambanta. Amma watakila da ana aiwatar da dokokin, da ba buƙatan a yi wasu dokoki don a kawo ƙarshen laifin da ake magana a kai. Mutumin da yake fyaɗe, in dai za a kama shi kuma yayi kwana biyu kawai hannun ƴan sanda, gobe aga an sake shi, ko kuma ma a gurfanar da shi gaban alkali, gobe sai a gan shi a unguwa, kuma in ya koma unguwar zai sake yin fyaɗin ne. Wannan ya tabbatar da cewar hukunce-hukuncen da yadda ake aiwatar da su ba sa yiwuwa. Amma yawan dokoki ba su bane, shi ma wannan dokar in ba za a aiwatar da shi a yadda aka rubuta ba, to zai yi tafiya ne ta hanyar waɗancan dokoki da su ma ba su samu aiwatarwa ba. Don haka tunda an kafa kuma an tabbatar da cewar ga matsalolin da suke fuskantar mu, abin da ya kamata a yi shine mahukunta tun daga matakin 'yan sanda da iyaye da kuma kotuna su jajirce su tsaya su ga cewar duk mutumin da aka kama an kai shi ga adalci bisa wannan doka da aka kafa.
Akwai masu fargaba cewa ku kanku lauyoyi za a ci karo da ku, saboda akwai lauyoyi masu zaman kansu wanda duk girman laifinka in ka zo za su tsaya maka, za kuma aje a yi ta jan kafa karkinta ma har masu karar su gaji. Ya ka kalli wannan bangaren?
Wannan ma gaskiya ne. Dama lauyan da yake zaman kansa yana zama ne don ya kare mai laifi. Lauyoyin da suke Ministry of Justice su ne suke zama don su tabbatar da laifin wanda aka kama. Lauya da yake zaman kansa zai nemi hanyoyi da yawa, kuma kowace hanya yana iya bi wani don ya tabbatar da cewar mutumin da ya dauke shi ya samu waraka ta hanyar a sake shi. Wasu lauyoyin koda mutumin ya yi laifi za su tsaya mashi su tabbatar da cewar lalle an sake shi. Amma manufar sana'ar lauya ba haka yake ba, koyarwar ma da aka yi ba haka yake ba. Abinda ake so shine in mutum ya zo wajenka koda yayi laifin, kai kokari ne ka kai shi ga adalci. Akwai roƙon da ake a gaban alkali in aka samu mutum da laifi na a rage mashi radadin hukuncin da da za a mashi. Amma saboda wannan hanya da aka bi, ana son alkali yayi adalci ta hanyar rage mashi hukunci.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai kuma mako mai zuwa, idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji matakan da barista El Zubairu ya ce za a iya ɗauka na ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Kafin nan, a madadin bakin namu, kwamishinar ma'aikatar harkokin mata ta jihar Kaduna Hafsat Muhammad Baba da kuma lauya mai zaman kansa El Zubairu Abubakar da Isa Lawal Ikara da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Tubahiro Diodune da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya.
To madalla a gaida alheri. To yanzu ko ga Murtala ya dawo mana da takaitattun labaran duniya.
To a takaice, basarakin kasar Saudi Arabia ya bayyana goyon bayansa ga shirin zaman lafiya a gabas ta tsakiya a babban taron zauren majalisar ɗinkin duniya a jiya Laraba. To amma bai bayyana Koriya za ta bi sahun haɗaɗɗiyar daular Larabawa ba. A yayin da ƙwararru a ƙasar Sudan ta Kudu suka shawarci gwamnati da ta fito da sabon tsarin tattalin arziki da ƙasashen da suka ci gaba suka yi amfani da shi wajen daidaita farashin canjin kuɗaɗen waje a kasuwannin bayan fage. Wani sabon rahoton kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce babbar matsalar ƙasar ta Sudan ta Kudu ita ce cin hanci da ya yi katutu a cikin gwamnati. Birtaniya ta kasance ƙasa ta baya-bayan nan ta nahiyar Turai da ta kakaba dokokin takaita zirga-zirgar jama'a a jiya Laraba biyo bayan ƙarin yawan kamuwa da cutar coronavirus.
To masu sauraro, da takaitattun labaran duniyan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. yanzu a madadin shi Murtala Faruk Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Cuba Hero Jedone wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan safiyar Baba Yakubu Makeri ne da na shirya kuma na gabatar daga nan birnin Washington DC nake cewa ku kasance da muryar Amurka in an jima ka dadda hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato karfe 7 kenan agogon Ghana da GMT salamu alaikum.